sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Da fatan an tashi lafiya. Binta Sulemaniya race tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri. Yau Alhamis, 2 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz, ba mu kanin labarai.
A jihar Lagos take Najeriya, adadin waɗanda suka mutu daga ginin da ya ruguje a ranar Litinin da ta gabata ya karu zuwa 22, yayin da masu ceto ke ci gaba da hako baragudan ginin suna neman waɗanda suka tsira. Rahotanni daga kasar Siriya na cewa mayaka masu alaka da kungiyar ta'addanci ta IS sun zafafa kai hare-hare a gabashi da tsakiyar kasar a cikin 'yan kwanakin nan. Jiya Laraba, kasashen Amurka da Saudi Arabia da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Burtaniya sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ke goyon bayan demokuraɗiyya da zaman lafiya a Sudan.
A cikin shirinmu na yau, za ku ji cewa Sufeto Janar da 'yan sandan Najeriya ya tabbatar da cewa sun cafke jami'an tsaron da suka kai samame gidan alkaliyar kotun kolin kasar mai shari'a Mary Odili.
To the best of my knowledge, for now we've been able to arrest the perpetrators of this act and we are investigating to unravel the circumstances surrounding the invasion or the siege.
Za kuma ku ji cewa wasu 'yan bindiga a jihar Edo da ke kudancin Najeriya sun yi awon gaba da wasu ɗaliban makarantar sakandare. Sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar Lagos Najeriya ta kaddamar da wani kwamiti na musamman domin bincike akan mummunan kisan gillar da aka yi wa wasu al'ummar Fulani a jihar. Ana kuma ɗauke da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ta shirya, za kuma ta gabatar.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jihar Lagos da ke Najeriya, adadin waɗanda suka mutu daga ginin da ya ruguje a ranar Litinin da ta gabata ya karu zuwa 22, yayin da masu ceto ke ci gaba da hako baragudan ginin suna neman waɗanda suka tsira. Ƙwararru sun ce da alama rugujewar ta samo asali ne sakamakon rashin ingancin ginin da kuma rashin saka ido, kuma suna fargabar cewa irin wannan bala'i na iya sake faruwa. An ci gaba da neman waɗanda suka tsira jiya Laraba a wurin da ginin ya ruguje a Ikoyi, wani yanki mai daraja a jihar Lagos. Ya zuwa yanzu an yi nasarar ceto mutane 9 daga cikin baragudan ginin, kana an ɗauke su zuwa asibiti, sannan an ba da rahoton cewa mutane da dama sun ɓata. A ranar Talata, gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo Oli ya ziyarci wurin, kuma daga baya dakatar da shugaban hukumar da ke kula da gine-gine na jihar. Rahotanni daga kasar Siriya na cewa mayaka masu alaka da kungiyar ta'addanci ta IS sun zafafa kai hare-hare a gabashi da tsakiyar kasar a cikin 'yan kwanakin nan. Kamfanin dillancin labaran North Press ya ba da rahoton cewa akalla sojojin gwamnatin Siriya biyu ne aka kashe a ranar Litinin da ta gabata a wani hari da wasu da ake zargin mayakan kungiyar IS da suka kai a kusa da tsohon garin Palmyra da ke tsakiyar kasar Siriya. Rahotanni sun ce mayakan sun kai harin ne a wani shingen duba ababen hawa da sojojin Siriya Shia ta hudu ke gadi, inda suka ɓoye kansu a bayan wata motar soji da suka kwace. Kafofin yaɗa labaran kasar sun ba da rahoton cewa akalla sojojin gwamnatin Siriya 7 da mayakan sa kai da Iran ke marawa baya aka kashe kwanaki biyu kafin wasu hare-haren IS guda biyu da suka kai a gabashin Siriya. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya gano cewa wani bincike mai zaman kansa da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta kammala na harin da jirage marasa matuka na Amurka suka kai da ya hallaka fararen hula da ƙananan yara da basu yi ba basu gani ba a Kabul a kwanaki na ƙarshe a yakin ƙasar Afghanistan. Ba rashin da'a ne ko sakaci ya haddasa shi ba, kuma bai ba da shawarar ɗaukar matakin ladabtarwa ba. Binciken ya gano cewa an samu rashin fahimtar bayanai da ake samu da kuma hanyar tantance inda za a kai harin bom ɗin. Bisa ga cewar wani babban jami'in ma'aikatar tsaron Amurka da ke da masaniya kan rahoton ya faɗa.
Nan ba da jimawa ba Muhammad Hafiz zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Amma kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, Sufeto General na 'yan sandan Najeriya ya tabbatar da cewa sun cafke jami'an tsaron da suka kai sama mai gidan alƙaliyar kotun kolin ƙasar mai shari'a Mary Odili. Daga Abuja ga wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
To the best of my knowledge for now we've been able to arrest the perpetrators of this act and we are investigating to unravel the circumstances surrounding the invasion or the siege or whatever that happened.
Sufeto General ne 'yan sandan Najeriya kenan Usman Alkali Baba ke bayanin cewar sun cafke jami'an tsaron da suka kai samame a gidan alkaliyar kotun kolin Najeriya mai shari'a Mary Odili kuma a halin yanzu sun kaddamar da bincike akan al'amarin. Sufeto General ne 'yan sandan Najeriya yace ya dau lokaci ne bai magantu akan al'amarin ba saboda bai son yayi riga malam masallaci ganin yana tantance ainihin al'amarin domin a gano hakikanin ko menene ya faru. Jami'an tsaro ne dai dauke da manyan makamai suka kai samame a gidan alkaliyar kotun kolin Najeriya Mary Odili inda suka yi bincike irin na kwakwaf. Jaridun Najeriya dai sun ruwaito cewar 'yan sanda da hukumar EFCC ne suka kaddamar da wannan bincike. A wani bangare na binciken da ake wa mai gidanta Mr. Peter Odili wanda ke zama tsohon gwamnan jihar Rivers. To sai dai kuma an samu rudani na gano ko wani rukunin jami'an tsaro ne suka kaddamar da wannan bincike. Domin tuni hukumar EFCC ta ce ko kadan ba hannunta a cikin wannan bincike. Kazalika su ma 'yan sanda sun ce ba su da masaniya akan wannan bincike. Duk dai da Sufeto General ne 'yan sandan Najeriya ya ce sun cafke jami'an tsaron da suka kaddamar da wannan bincike amma shi din ma bai faɗi kowane rukuni na jami'an tsaro ba ne. Kotun kolin Najeriya da Majalisar Dattawan Najeriya tuni sun yi kiran da lalle a kaddamar da bincike mai zaman kansa. Tuni kuma kungiyar lauyoyi ta Najeriya ta gudanar da wani taron gaugawa a nan Abuja. Barista Yakubu Salebawa da ke zama shugaban kungiyar lauyoyi na jihar Filato ya mun karin bayani dangane da abin da suka tattauna.
Abin da muka tattauna shine wannan abin da aka yi ma Justice Mary Odili, Justice ta Supreme Court. Mun tsaya mun duba mun yanke hukuncin cewa dole mu kai kukan mu gaban shi Attorney General na Federation Malam Abubakar Malami da a duba a yi bincike. Wa'annan 'yan sanda da suka yi wannan aika-aika suka yi ba ƙarƙashin doka ba tare da an bi ka'ida ba, dole a bincike su kuma a gurfanar da su a ɗauki hukunci a kansu. Na biyu, shi kanshi magistrate da ya ba da wannan order, wato da ake kira turanci search warrant, aka je gidanta aka je aka tozarta ta, dole shi ma a ɗauki hukunci a kanshi.
Barista Bawa ya ce wannan cin mutunci da aka yi wa alƙaliyar kotun kolin Najeriya ya jijjiga duk wani lauya a Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla, an gaishe ka Hassan Maina Kaina. To wasu 'yan bindiga a jihar Edo da ke kudancin Najeriya sun yi awon gaba da wasu ɗaliban makarantar sakandare da ke cikin wata mota kan hanyar su ta komawa gida. Wakilin muryar Amurka na yankin Niger Delta Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana da rahoton.
Ne dai sun nuna cewa ɗalibai biyar ne aka sace, wasu kuma suka ce ɗalibai biyu. To amma hukumomi a jihar ta Edo sun tabbatar da cewar ɗalibai takwas ne ke cikin wannan mota da direba ɗaya da ke kan hanyar su ta komawa garin Auchi bayan tashi daga makaranta a birnin na Benin, inda 'yan bindigan suka sace ɗalibai biyu kuma kawo yanzu suna hannun 'yan bindiga da ke cikin daji ba a kai ga kubutar su ba. Kan haka ne ma ya sa na tuntuɓi mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Edo SP Cotton Bello kuma ga abin da yake cewa.
Tun makaranta guda biyu takwas da secondary school da driver guda ɗaya, wato man mutane tara kenan. To mutane biyu suka ɗauke sanda da sojoji da suke tawance area da kuma vigilante sun shiga jeje tun jiya nan sun aiki suna kokarin su.
Haka kuma SP Cotton Bello ya ƙara da cewar rundunar 'yan sandan jihar Edo ta samu wani labarin cewar 'yan uwan ɗaliban da aka sace suna magana da 'yan bindigan da suka sace su domin karɓar kuɗaɗen fansa. To sai dai kuma rundunar 'yan sandan ta jihar Edo ta ce ta ba da shawara kuma ta ce a tsaye take don ganin an ceto su. Yace
sun gaya mana cewa yes, mutane sun kira su su fara magana da biyan kuɗi. Muka ce to su ci gaba da magana da su haka, mu kuma za mu ci gaba da aikin a riski namu da muke yi.
Yanzu dai ɗaukacin iyaye kama daga waɗanda aka sace ma 'ya'yansu da kuma waɗanda 'ya'yan nasu su suka kubuta suka samu komawa gida suna cike da damuwa inda da daman su ke cewa kamin su bari ƴaƴan nasu su koma makaranta sai an dauki dogon lokaci matsalolin tsaro dai da suka hada da satar mutane domin neman kudaden fansa abu ne wanda ya riga ya zama ruwan dare a Najeriya kuma satar dalibai daga makarantu ko kuma hanyar zuwa makaranta ya fara ta'azzara inda ƴan bindiga ke fadawa a makarantunsu kuma su sace su kuma Gordon Iran wani dan jihar Edo ne mai fashin baki akan harkokin tsaro yace
community leaders and their youth they have tried so much in the do state and some other neighboring
yace babban matsalar ita ce a yanzu game da shugabanni da kuma al'ummomin matasa a jihar ta Edo ko da yake dai suna iya bakin kokarin su wajen tabbatar da tsaro a jihar Edo da ma makwabtan jihohin na yankin na Niger Delta to amma a kashin gaskiya abin da ya faru na baya-bayan nan musamman garkuwa da dalibai yan makaranta abin takeici ne kuma gaskiya akwai sakacin shugabanni Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
Madalla an gaishe ka Lamido Abubakar Sokoto har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da karshen labaran duniya
Jiya Laraba kasashen Amurka da Saudi Arabia da hadaddiyar daular Laraba da Burtaniya sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa dake goyen bayan demokradiya da zaman lafiya a Sudan inda aka habaran da gwamnatin farar hula ranar 25 ga watan Oktoba a wani juyin mulkin soja sanarwar ta haɗin gwiwa ta kungiyar goyen baya da ake kira Quad for Sudan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar ta ce mun amince da tsananin damuwar kasashen duniya game da halin da ake ciki a Sudan muna kira da a gaggauta medo da gwamnatin rukun kwariya da farar hula ke jagoranta da hukumominta kasashen sun yi kira da dage dokar ta baci da kuma tattaunawa mai inganci tsakanin dukkanin bangarorin sannan a taimakawa tabbatar da zaman lafiya da tsaro ga jama'ar Sudan shine ke kan gaba kwace mulkin da sojoji suka yi ya faru ne bayan da aka kwace makonni ana takun saka tsakanin sojoji da shugabannin farar hula kan sauyin da Sudan ta yi zuwa demokradiyya shugaban sojojin Sudan General Abdul Fattah al-Burhan ya faɗa cewa kifar da gwamnatin rukun kwariyar kasar ya zama dole don kaucewa yakin basasa daga ƙarshe mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya tabbatar jiya Laraba cewa za a fara tattaunawa nukiliya irin zagaye na 7 a ranar 29 ga watan Nuwamba a Vienna da ke ƙasar Austria Price ya ce za mu ci gaba da zagaye na 7 a ranar Litinin 29 ga watan Nuwamba wakilin musamman na Iran Robert Mali zai sake jagoranta halatta Amurka a wannan tattaunawa tana tsakanin Iran da waɗanda suke cikin yarjejeniyar ta asali inda Amurka ke shiga a kaikaice da Mali ke jagoranta tawaga Amurka Price ya ƙara da cewa mun fito fili karar cewa tattaunawar idan har za ta yi nasara idan har za mu rufe sauran bangarori da ba a saba ba to a fara daga inda aka tsaya zagaye na 6 babban mai shiga tsakani kan batun nukiliyar Iran Ali Bakiri Kani shi ma ya wallafa a shafinsa na Twitter jiya Laraba cewa za a ci gaba da tattaunawa.
Madalla an gaishe ka Muhammad Hafiz Baballe. To gwamnatin jihar Niger Najeriya ta kaddamar da wani kwamiti na musamman domin bincike akan mummunan kisan gillar da ake zargin wasu jami'an yan banga sun yi wa wasu al'ummar Fulani a jihar. Daga Mina ga wakilin muryar Amurka Mustapha Nasir Batsari da cikakken rahoton.
A cikin makon jiya ne dai aka bada labarin cewa waɗannan mutane sanye da kayan yan banga sun auka a garin Adogon Malam ta yankin karamar hukumar Mashegu har sun kashe sarkin garin mai suna Malam Sa'idu Abubakar da ma wasu Fulani masu yawa gwamnatin jihar Niger dai Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce wannan kwamiti ya kunshi kwararru akan sha'anin tsaro da kuma shari'a karkashin jagorancin mai shari'a Dan Ladi Ahmed kuma zai share wata guda cir yana gudanar da aikin binciken.
Lallai an yi mummuna aiki a Mashegu wanda mu a matsayinmu na gwamnati ba mu ji daɗin shi ba, kuma mun ɗauki mataki na bincike. Shi sa mun kafa wannan kwamiti da ta yi magana su je su yi mana bincike su gano mana me ya jawo wannan rikici da kuma su wane ne suka ɗauki doka a hannunsu su ga cewa su sun kai su ɗauki rayukan mutum. Ko ma dai ya aka yi, in aka gama bincike za mu yi amfani da wannan rahoton.
Tun da farko dai kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a Najeriya ce ta buƙaci gwamnatin jihar Niger da ta gudanar da bincike akan wannan al'amari bisa la'akari da yadda lamarin ya yi munin gaske. Alhaji Husaini Yusuf Boso shine mataimakin shugaban kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a Najeriya.
Har yanzu ba a bar Fulani suka shiga suka gaga wakinsu ba, balle ba a yi zana'idansu. Ƙasanmu yana da doka.
Kamar Fulani ne aka kashe a wannan al'amari.
Wallahi ba mai iya kirgawa, sannan ba a yadda ma aka je ka ɗauko gawakin ba. Sai dai wanda aka yi a dogon malam wanda su suna da wakilai a gwamnati suna da ido, su ana ta lissafi ana faɗi gawa kaza ne, amma gawakin da ke da aji wallahi tallahi ba mai iya cewa ga yawansu.
Tun bayan da wasu 'yan bindiga suka hallaka mutane 18 a lokacin da suke sallar asuba a garin Mazakuka ne dai a cikin makon da ya gabata, wannan matsala ta kisan jama'a a yankin ta ta'azzara. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Mustapha Nasir Batsari da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu sai ku daɗa gyara zama domin ku saurari shirin Domin Iyali.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka don ka huiba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin hanyoyin shawo kan mace-macen aure, yau ma shirin Domin Iyali yana tare da malama Maryam Lemu, marubuciya kuma mai ba da shawarwari kan zamantakewar iyali, da kuma barista mai nasara Kogo Faskari, masani a fannin harkokin mulki da kuma zamantakewar al'umma. Wakiliyarmu Halima Abdurra'ub ta tambayi Maryam Lemu sanadin yawan mace-macen aure a arewacin Najeriya, sai ta bayyana cewa
me yasa aure na yau ba sa lasting. Biggest problem to me da nake gani shine iya tana ce mu shiga aure mu yi hakuri. Dole muna buƙatar hakuri, amma hakurin nan ne ma ina faɗa wa mutane yanzu ba mu da hakuri. Dan me din internet dinnan ka ce kana son ka san me ke faruwa a China, ka yi typing a wayanka ka samu ansa. Generation dinnan kowa na son instant gratification, wannan da Hausa
ya ci ribar duk abin da ya sa a gaba annan take.
Exactly, kana so kamar yanzu kina jin yunwa kiki dafa indomie minti uku ya nuna.
We,
that is the biggest problem that nina gani kowa na son results be sanya aiki, mutum na son million naira be sanya tashi ji ya yanka ichi a daji ya kawo bakin kasuwa ya sayar. Sai dai kawai ko bani ba ni result ba sai na tashi tsaye na yi ba. Ko Annabi ma ya ce ya fi mu je mu yanka ichi a dajin Allah mu kawo mu sayar da mu je muna bara. Amma ko wannan generation din biggest problem din shine sai suna neman wannan instant gratification. So aikin da ya kamata yi, hakuri da ya kamata ka yi, ko ya ka san abin da ya kamata zai sa ku zo ku yi kusa da juna is missing. Other problem da internet din nan ya kawo shine muna son mu yi showing off. Gani ina zama-zama na da mijina a gida, sai na dauki hoton abin da muke yi tare, sai na dauki hoton abin da nace in gwada ma duniya kowa ya san kishin mu, sai su fara mana mummunan tunani. Ba mu da wannan mu rufa ma juna asiri as barista ma ya faɗa. Mu koyi abin mu, mu yi abin mu tsakanin mu da juna ba sai mu gwada ma duniya ba. Kowa wanda ke da kishiyoyi sai kiga muna gwada hoton yadda uban su suke harka da yaran su amma in dai haka da wancan ita ya zaka ji. The other problem da na gani shine rashin sanin addini kamar yadda iyayen mu suka sani. Even though gashi yanzu muna da knowledge a fingertips da mu yadda muke da internet din nan zamu iya sani me Mufti Nanki yace, me Umar Suleiman yace, me Yasir Kadi yace zamu iya koyi addini mu ƙara sanin addini mu amma kin ga mun koma baya. Because to rashin tsoron Allah din nan ya sa abin da shi ma barista ya fada na infidelity mutane suna abinda suka ga dama ba tsoron Allah ba kunyan dan adam mata da maza yanzu abinda suke suna sabawa Allah a cikin auren su wallahi yadda mu muke counseling maza da mata abin na ba mu tsoro kaji namiji yana ce matan shi tana kwana da maza kaza 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 kiji na mace tana ce miji na kwana da girlfriend gashi naga wannan a jihon shi naga wannan a wayan shi naga hoton nan da ya dauka unfortunately duk abubuwan nan rashin kunya anymore kiga friends suna yawo suna dauka abokin su ko abokiyarsu tana koya musu mummunan hali so infidelity ya zama big problem sai comparison ni naga one of the biggest issues shine wannan sai in duba me wannan yake yi me wancan take ne ita take da gidanta da ni ba ni da sai kiga nawa bai ishe ni kuma ba sai in fara takurawa bijina ya akai baka siya mun wannan ba ita binta kaza tana da ko kiga wannan namiji yana son ya gwada cewa shi yana da latest abu dan mai don shi abokin shi na da shi matan tana ganin kaman shine yake bashi daraja a gida ya tsaya so kuma sai mu fara again muna comparing auren mu da wani kila abinda su suke gwada mana ba reality din kenan ba fa abinda suka gwada mana yadda a internet kiga hoto kije kiga hoton wannan matan ta yi airbrushing fuskanta live baki ga wata mummuna ce ko shi karan kanshi da yaje posting kusa da wani maritan din kaman nashi gashi ba nashi bane kila keke ma yake hawa problem din shine fakeness din nan professional life da kowa ke son yayi living yana comparing gidan shi da gidan na wani instead of yayi gina nashi su karu su gode wa Allah abinda suka samu suna cigaba a hankali kowa na sauri yana son ya kai finishing line bai gama koyan takawa ba so biggest issue da na gani kenan rashin hakuri ku ga result na aikin ku amma dole sai kun sa hannu tare ba batun mutum ɗaya na yi ɗaya bai komi ba ko kana daurawa idiya wannan na warwarewa a'a dole tare in dai aure zai yi karfi sai ku biyu ku yi committing kanku aure ba na mutum ɗaya bane unfortunately sai kiga many relationships mutum ɗaya ke aiki mutum ɗaya ke kokari ya tabbata ya rike gidan nan together ya kada yara the best al'adan da zai iya ba yara amma ɗayan bai komi ni dai abin da ni na lura kenan
na'am to shin barista ko kana da ƙarin bayani game da wannan abu
eh nayi murna kwarai da gaske da zurfaffen bayani da ta yi magana mai kyau kwarai da gaske kuma gaskiya ne ta faɗi abin da zan kara shine yawanci akwai cin amana da ke tahowa a auratayyar yanzu cin amana shine lokacin da wani yake neman auren waccan baiwa Allah zai je ya dauke ta ya nuna mata duk wasu wurare na aljannar duniya zai je da ƙarya yana nuna mata kullun shine duk abin da take da bukata zai dauko kuɗi ya bata komai daga ranar da aka ce an daura auren nan an bashi wannan amana ta taho maimakon shine ya kamata ya zama ubanta wanda mijinta abokinta ta shi ya kamata ya zama komai nata to daga ranar da aka wuce gidan nan sai kiga komai ya canza abubuwan nan da yake shirya mata a waje kamin ta zama matan shi gaba ɗaya sai ya canza sai ki gani shi ya rika fita waje yana cin kaji yana hadiya kwayaye ita kuma ya fice gida tana cin sauran tuwo gaskiya abin da ke faruwa ce abubuwan da yake ci waje daban abubuwan da ya babbai wa Allah nan daban idan ta ce za ta fita ko da zuwa wajen ƴan uwarta ce ko zuwa wajen aminiyarta ko za ta je makaranta ko za ta je wajen aiki sai ya sa mata zargi a nan wurin me zai kai ki me yasa ba sai da ni ba da kika je din kai ki wuce kaza duk lokacin da zargi ya shigo to sai shedan ya samu kafa sai an samu laifi zan ki ga amanan nan tsarin yanda aka faro kamin a yi aure da an yi aure sai a canza da aka zo kuma nan wurin idan ɗan kokarin da za ta yi sai a rika sa zargi to dole ne ka dauki amana ka sanya a tsaye shi da auren ka dole ne ka amince da duk abin da ta yi Allah ya hana zargi musulunci ya hana zargi ya hana ka rika sa ma mata zargi ko kuma mace da ya fita shi ke nan ke kuma cin wani tunani musamman in kika kira waya kika ji ai mace ta dauka me yawa sai ka tare yake ce me yawa ta abokin huda me yawa yana sallah ne ta dauka ne ta ce ya hakuri yana sallah a'a shi ke da wace yar banza ce take tare da kai wace ce take rike da wayarka daga nan shi ke nan daga nan zargi dan an wala sai shi dan kuma ya shigo kuma ba mu yi sa'a ba domin tsarin kotunan mu da muke da su a kasar nan ya kasance tsarin kotu ne wanda yake sai rika yin ko unho da al'amuran da suke matsalolin aure ya kamata a ce kotunan mu su rika zagewa a rika ba mata ƴancin su a rika ba mata haƙƙin su da yawa zaki ga laifin na maza ne tsakani da Allah domin namiji shine shugaba shugaba shine ke rike da igiya aure shine ke rike da igiya gida mace tsarin da ta shigo mata furtun daga ranar farko da ta shigo irin shine al'ada da za ta taho da shi ba ba zai yiwu ka shigo da tsari rabrabrabrab kada mata abubuwa daidai can sai ka zo ka canza ba musamman bayan ta haihu daya ko ta haihu biyu to ba zai yiwu ba mazan mu da yawanci suna cin amanar mata suna cin amanar aure idan matan nan sun tafi kotu kuma sai ce ga da yawa za ki ga ba za a ba su hakkin su ba sai a ce ai al'amuran aure al'amura ce na al'ada ana bukatar a je a sasanta a cikin gida to ai ka sasantawa a cikin gidan yasa aka zo wajen hukuma to wannan ne zai ka bada muhimmanci irin wannan hukuma ko kuma makaranta ko kuma wata tsari wanda yake masana irin su ita malama Maryam idan da za a kafa irin wannan wadanda suke ra'ayi a rika nuna musu muhimmancin aure a rika nuna musu aure rayuwa ce gaba ɗaya wani zango ne na rayuwa kuka shigo na addini wanda iyakar rayuwar ku dole ya bi ladan nan da ake tattare da ita da aka ce aljanna kina a dudugan kafa mijinki to je idan har kun yi wannan har ya kai ga kun mutu kuna wannan ba wai ayi aure kawai na kwana ɗaya kike kin samu wannan lada ba haka ba sai kuma wannan amana din nan da aka baka amana ce mirgine ne ya ɗan ka san dama baka cancanta ka rike ta ba to kai kokari ka nemi ilimi a wajen kamar hukumomi ko makarantu ko wajen tuntuba da ba da shawara na aure da nake ba da shawara a kafa shin menene wannan nauyi da nake so in dauka yaya yake musamman ma idan kana da wata mata daya ko biyu so sannan kai kokarin bincikawa menene aka ce magana daidai to na adalci me aka ce magana daidai to na haƙin su suna da haƙi na sutura da abinci da tarbiya suna da haƙi na kare musu mutunci da ibadan su suna da haƙi na kadewa musu wurin zamantakewa wanda yake mai tsafta wanda yake daidai da al'adu daidai da addini suna da haƙi kuma ka neman musu duk wani abu na kariya daga duk wata cuta ta duniya to amma da yawa duk an watsar da waɗannan abubuwa abinda ake kallo kawai eh ake ga mutum yana buga hotuna ana rarrabawa eh ai shi ga matar da ya aure a gani in tana da kyau ai musu murna to wa zaka burge kai kanka kai neman ma kanka wannan kuma daga kai ne sai Allah a lokacin da ka je ka fara nuna ta to ka maida ta abin tallake da daga nan ne zaka sanya wasu su rika zuwa gidanka neman su zo zumunci da kai baka san ko suna zuwa ne da ido biyu don su kalli matar ka ba wanda kuma in shedan ya samu gurbin shiga ba san gobe abin da zai ka ba
to barista ka kwaso bayani sai dai lokaci ya kwace mana sabili da haka tilas mujaburki nan sai mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana mu ci gaba da wannan bayani naka yanzu a madadin bakin namu barista mai nasara kogo faskari da kuma Maryam Lemo sai kuma wakilinmu Halima Abdurra'ub da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza daidai da sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
to madalla an gaishe ki Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga Muhammad Hafiz da labarai a takaice
A jihar Lagos da ke Najeriya adadin waɗanda suka mutu daga ginin da ya ruguje a ranar Litinin da ta gabata ya karu zuwa 22 yayin da masu ceto ke ci gaba da haƙo baragujen ginin suna neman waɗanda suka tsira ƙwararru sun ce da alama rugujewar ta samo asali ne sakamakon rashin ingancin ginin da kuma rashin saka ido kuma suna fargaba cewa irin wannan bala'i na iya sake faruwa an ci gaba da neman waɗanda suka tsira jiya Laraba a wurin da ginin ya ruguje a Ikoyi wani yanki mai daraja a jihar Lagos rahotanni daga kasar Siriya na cewa mayaka masu alaka da kungiyar ta'addanci ta IS sun zafafa kai hare-hare a gabashi da tsakiyar kasar a cikin 'yan kwanakin nan kamfanin dillancin labaran North Press ya bada rahoton cewa akalla sojojin gwamnatin Siriya biyu ne aka kashe a ranar Litinin da ta gabata a wani hari da wasu da ake zargin mayakan kungiyar IS da suka kai a kusa da tsohon garin Palmyra da ke tsakiyar kasar Siriya Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya gano cewa wani bincike mai zaman kansa da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta kammala na harin da jirage marasa matuka na Amurka suka kai da ya hallaka fararen hula da ƙananan yara da basu yi ba basu gani ba a Kabul a kwanaki na ƙarshe a yakin ƙasar Afghanistan ba rashin da'a ne ko sakaci ya haddasa shi ba kuma bai bada shawarar ɗaukar matakin ladabtarwa ba. Binciken ya gano cewa an samu rashin fahimtar bayanai da ake samu da kuma hanyar tantance inda za a kai harin bom din. Jiya Laraba kasashen Amurka da Saudi Arabia da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Burtaniya sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ke goyon bayan demokuraɗiyya da zaman lafiya a Sudan da aka habbarar da gwamnatin farar hula ranar 25 ga watan Oktoba a wani juyin mulkin soja.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni, da injiniyan mu ne yace taku inda Suleiman Yero da na shirya da kuma gabatar. Ake muku fatan alheri, ku huta lafiya. Ma'assalam.